Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Rido amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rido kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a uahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 10 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji halin da ake ciki bayan harin nan da ƴan Boko Haram suka kai da maturu headquarter jihar Yobe. Kamar kowace ranar Laraba, Sarfilo Hashin Gumalla tafi da shirin ciki da gaskiya. Akwai mu kuma tafi da sharhin jaridun Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ki amincewa yayi takamaiman bayani a gaban ƴan majalisar dokokin ƙasar dangane da rahoton binciken da Robert Mueller yayi kan Russia, amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da tacaccen rahoton. Yayin da karan farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin Amurka a jiya Talata, tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya, ƴan Democrats suka yi ta hurawa ba wuta kan sai ya fitar da cikakken rahoton waɗanda suke ikirarin cewa yana kare shugaba Donald Trump daga ainihin abin da rahoton ke kunshe da shi. Sai dai ba ya ce zai fitar da tacaccen rahoton ne kawai saboda a kare waɗanda suka bada shaida a binciken na Mueller da kuma kare abin da ya shafi sirrin ƙasa.
Right now the special counsel is working with us on identity.
Yace yanzu haka muna aiki tare da kwamitin Mueller domin su taimaka mana gano ire-iren waɗannan bayanai da suka fada rukunin waɗanda za a tace, sannan za mu faɗi a dalilanmu na tace su. Shugaban kwamitin Majalisar Dinkin Duniya, wato Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin shari'a, Jerry Nadler, ya tabbatar da cewa laifukan da suka shafi nuna ƙiyayya ga wani rukunin jama'a sun ƙaru cikin 'yan shekarun nan a Amurka. Yana mai cewa hare-haren da ake kaiwa kan irin waɗannan rukunin mutane ana kai su ne kan waɗanda ake musu kallon ba fararen fata ba ne. Yayin da yake jawabin buɗe sauraron bahasi kan batun masu rajin ganin an fifita farar fata a Amurka, Nadler, wanda ɗan Democrat ne, ya ce ana kai hare-haren ne bisa wani ra'ayi da wasu suka amana cewa waɗanda ba fararen fata ba ne, da suka haɗa da Amurkawa baƙaƙen fata 'yan asalin Afirka da Yahudawa da Musulmi ko kuma sauran tsirarin al'ummomi, na kitsa wani gagarumin shiri na kawar da fararen fata. Ga dukkan alamu, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗauki hanyar samun nasarar wa'adi na biyar, yayin da sakamakon zaɓe na farko da aka fara fitarwa a yau Laraba ke nuni da cewa jam'iyyarsa ta Likud Party, wacce ta har ƙawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiya, su ne za su haɗa gwamnatin haɗa, wato za su yi gwamnatin haɗaka. Yayin da aka kammala ƙidaya kashi 97 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa, jam'iyyar ta Likud na kunnen doki da jam'iyyar Blue and White Party, wacce tsohon shugaban sojin ƙasar Benny Gantz ke jagoranta. Hakan na nufin ya zama dole a kafa gwamnatin haɗaka. Lura da cewa dukkan jam'iyyun biyu sun gaza samun ƙuri'u mafi rinjaye na gashin kansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Khartoum na ci gaba da kira ga shugaba Umar al-Bashir na Sudan da ya sauka daga mukaminsa, yayin da suke ci gaba da zaman dirshan ɗin da suke yi a gaban headquarters sojin ƙasar, inda aka yi ta jin aman bindigogi. Wasu shaidu sun ce yunkurin da jami'an tsaron gwamnati suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar ya gamu da turjiya daga dakarun ƙasar waɗanda suka riƙa kare masu zanga-zangar. Ɗaya daga cikin masu boron kenan take cewa mun kwashe wata huɗu muna zanga-zanga tun daga ranar 19 ga watan Disamba. Mu buƙatar mu ɗaya ce kawai, dole ne gwamnatin nan ta faɗi. Ba za mu taɓa barin nan wurin ba har sai gwamnati ta faɗi. Sai dai kakakin gwamnatin shugaba al-Bashir Hassan Ismail ya ce ba a yi haka ba.
Lan yusad babu hawar wani hukumar sayadal.
Ya ce kofa a buɗe take domin a samu a tattauna. Gwamnati a shirye take ta rungumi kowa da kowa, kama daga waɗanda suka ƙi amincewa a tattauna har zuwa ga waɗanda suke ƙoƙarin kawar da gwamnatinmu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa tsaron taron ƙasar da aka shirya za a yi a ranar Lahadi a Libya domin fara shirin sasanta ɓangarorin da ke faɗa da juna ba zai yiwu ba, sanadiyar sabuwar rikicin da ya barke a birnin Tripoli. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, wakilin majalisar na musamman Gassan Salami ya ce a shirye yake gudanar da taron, to amma ga dukkan alamu sabuwar rikicin da ya barke ka iya kawo tarnaki ga shirin sasanta takaddamar siyasar kasar ta Libya. Salami da ya ce zai zage dantse wajen yin aiki tare dare da rana domin ganin ya kawo ƙarshen wannan sabuwar rikicin soji da ya barke a kasar ta Libya.
Mafon Lalo, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yan Boko Haram sun kai hari da matu headquarter jihar Yobe. To ɗazun nan na tuntuɓi wakilin mu a shiyar Haruna Dauda don yi mana ƙarin bayani musamman ma kan halin da ake ciki yanzu, sai ya ce.
Na'am, kamar yadda nake ba bayani tun farko shine bayan sanarwar da ita rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta samu nasarar kame waɗannan mahara ko kuma da kashe ma wasu daga cikin su sakamakon wannan hari da suka kai zuwa garin Damaturu a unguwar Mai Sandari, ta kuma samu nasarar wato wasu makamai da ta ce ta kwace wasu manya-manyan motoci da ake kira gun trucks na su waɗannan mahara da kuma wasu bindigogi masu harbo jirgin sama da ake kira anti-aircraft da AK-47 guda hudu da wata babbar bindiga da ake kira general purpose machine duk ta samu ta da kuma harsashe da dama fiye da ma 1,000 a hannun waɗannan mahara. A cikin motocin da ta ce ta kwato akwai hotunan da ta aike wa manema labarai, kuma motocin na nuna cewa irin motocin jami'an soja ne da waɗannan mahara kan kwace hakan nan a wajen jami'an soja, duk dan fentin soja ne a cikin waɗannan motoci da bisa hotunan da suka tura wa manema labarai. Amma dai bisa bayanin da samu nasara kwarai da gaske a dan saboda wani yana ba samu sun aikata komai ba, ita ce galaba a kansu wajen kashe wasunsu da kuma kame wasunsu, amma har zuwa yanzu dai ba ta yi bayanin kamar mutane nawa ta samu nasarar kashewa daga cikin waɗannan maharan ba.
Wato dama motocin da aka kwato din daman Boko Haram sun kwato ne daga wajen sojoji, sannan wannan karin sojoji suka yi nasarar sake kwato kayan su kenan?
Bisa dukkan alamu dai abin batun haka yake, saboda motocin duk tantin sojojin Najeriya ne akai. Kuma su ne irin motocin da muke gani dai ana operation da su haka a cikin gari da ma wasu dazuzzuka da fentin soja. So kuma bisa dukkan alamu za ka ga sun dan yi wani rubutu na alamun symbol of Arabia haka akai, wato alamun Arabia akan motocin, amma duk da alamu za ka san cewa motar soja ne, tunda fentin soja ne har yanzu akai, to za a iya cewa sun sake kwato motocin su ne a hannun waɗannan mahara kenan.
To Malam Haruna, wasu za su yi mamakin ganin cewa an ce an girke sojojin Najeriya a dajin Sambisa da kewaye, ta yan Boko Haram ke samu suke kutsa har su iso waɗannan garuruwa su aikata waɗannan abubuwa?
Wasu gaskiya magana shine abin da mutane har yanzu kansu ke daurewa game da irin waɗannan bayanai da wani lokaci don jami'an soja sun fitar yake daure musu kai. A ganin cewa kusan ko ina akwai jami'an soja, musamman wannan gari na Damaturu da muke magana kai da aka wani ya rasa kutsa jiya, kusan duk inda zaka shiga gabar Jama Kudu da Arewa akwai jami'an soja a kewaye da wannan wuri, da ma 'yan sanda baki daya da jami'an kwantar da tsaronwa da ake kira civil defense, duk zaka gansu a kan mashiga da mafita. Kuma duk inda zaka shiga sai kaga an sokar da kamar su fasinjojin da ke cikin wata mota za su shigo gari, sai an sokar an bar waɗannan mota sun shiga empty, sannan daga baya mutanen za su yi tafiya kafin su shiga ciki. To abinda mutane ke kuka cewa shine kusan a iya cewa kamar an yi tuya ne an manta albasa, don idan motar za ta shiga ba bincikar motar ake yi ba, kuma mutane ne za a ce su soka su yi tafiyar kafa, to sai motar ta shiga duk da abin da za ta dauko za ta iya shiga tunda ba bincikar motar ake yi ba. To irin waɗannan matsaloli dai mutane ke ta ganin cewa a jami'an su na iya fuskanta tunda ba cikin duk wata mota za ta shiga suke yi ba, mutane da kawai suke sokewa wanda kuma mutane ke kuka a kai game da wannan lamari.
To Malam Haruna, wani hali ake ciki game da batun tsaro a wannan gari na Damaturu?
Da gaskiya yanzu dai a iya cewa hankali ya soma kwanciya, don ko a daren jiya da misali karfe 9 hakan nan muni magana da wasu mazauna wancan anguwa na Mai Sandari suna mana cewa hankali ya soma kwanciya, don sun ji shawagin jiragen sama, mayakan jiragen sama na ta kai komo a wannan yanki, kuma daga bisani suka samu labarin cewa waɗannan jami'an soja sun cimma waɗannan mahara.
To Malam Haruna, kai bayanin cewa an karkashe ƴan Boko Haram da dama, shin ya zuwa yanzu an samu adadin ƴan Boko Haram da aka kashe da kuma watakila mutanen gari da abin ya rutsa da su?
Gaskiya har yanzu babu wannan bayanin, ko dan bayanin da suka su jami'an soja suka tura mana ba su faɗi adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin dama ba, ko daga bangaren soja ko daga bangaren fararen hula ko kuma mutanen da suka yi kirarin cewa sun kashe na Boko Haram din. Har yanzu ba su yi bayani a cikin wannan sanarwar ba. Ita sanarwar ko ya bayyana cewa an samu an kashe waɗannan mutanen an barar da kuma wannan haji da suka yi yunkurin kaiwa cikin garin da maturin ajiya.
To Malam Haruna, mun gode. To a gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga shata. Gida marigayi shata yanzu kuma ga Sarkilo Hashim Duman da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya sha ka muku batutuwa da suka shafi bin kadin mutanen da bayanai suka nuna cewa an zalunta da zumman nema musu haƙinsu. A wannan karo ma za mu duba yadda wasu makiyaya biyu da ke zaune a yankin Rangadi da ke birnin Gwari suka juya zuwa mummunan yanayi, inda ɗaya daga cikinsu mai suna Alhaji Gambo mai kimanin shekaru 70 ke zargin abokin hulɗarsa Alhaji Nagandu da cin amanarsa bayan hillatarsa da ya kai shi wani ƙauya ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba. Shirin na ɗauke da bayanan yadda ake zargin wasu ƴan banga na zama tamka alƙalai masu yanke hukuncin abin da suka ga dama ba tare da bin ƙa'idar shari'a ba ko tsarin mulkin Najeriya. Za mu yi ƙoƙarin tuntuɓar duk waɗanda aka ambata sunansu cikin shirin don yi wa kowane ɓangare adalci. Ku kasance tare da mu.
Farko sunana Dahiru Dogo ake kirana.
Abu da ke ai dogo ne madam.
Yawwa. Dalilin da yasa na zo wajenku domin in tabbatar muku da cewa akwai wani azzalumin mutum ana ce mashi Alhaji Nagandu.
Baka ma gama ba da labari ba. Kai mutumin ina ne kuma daga ina ka taho nan ofishin sashen wasu na murar Amurka?
To ni dai mazaunin birnin Gwari ne.
A jihar Kaduna.
A jihar Kaduna. Shima babana wanda Alhaji Nagandu ya yaudara shima mazaunin birnin Gwari ne a Rindige. To anan ne suka yi zaman mutunci. To shine sai ya yaudare shi ya dauke shi ya tafi da shi Taraba. To kafin zuwan su Taraba sai suka sauka nan kusa da Abuja. Kuje. Da suka sauka a gurin to nan ne shi Alhaji Nagandu yana da wata diya mai auren wasu mutane waɗanda mu ba mu san su ba. Shi ne sai uwar yarinyar ta je har gidan mijin ta je ta karɓo ɗiyarta cewa ba ta barin ɗiyarta baya. To shi ne bayan ta karɓo ta ta dawo da ita gida shi ne aka kira ƙannin su mazan suka kira ƙannin Nagandun suka ce to yayanku ta zo ta karɓi ɗiyarta. Saboda haka dole ne ko dai ku kawo ku maido mana matan mu ko kuma mu zo mu kwace muku shanu.
Amma wannan ki kula kamar kuskure ita ma ta yi. Yarinya tana aure a jiya dauko ta daga gidan da take aure.
To wannan kuma can tsakanin su ne, saboda muna da shaidan an yi haka tunda akwai kare na baban gida yana gurin lokacin da abun ya faru. Shine suka zo suka yi tawaya shi baban gida kane na yana ji. duk abin da suka yana ji to daga ƙarshe dai ba su cimma matsaya ba su waɗannan masu aure wannan yarinya din suka zo suka kore musu shanu suka kore musu alai na gandu shanu su alai na gandu suka zo da kansu suka je suka shirya tsakaninsu da su suka karbo shanunsu bayan sun karbo shanun suka wuce zuwa Taraba
wato mana suka yi ta bin dogon daji ta ina akwai burtali kenan da suka biya suka isa can Taraba
akwai
ta ina burtalin yake bi ne
to ni da yake ba da ni suka je ba
amma dai sun kore shanu suka yi ta tafiya tun daga birnin Gwari kuje suka yi ta tafiya har Taraba ta jihar Benue watakila suka bi kenan
to shi ne kan ban sani ba to daga baya sun je can shine shi Alai na Gando ya hada kai da wasu yan bijilantin yan banga yace shi Alai na Gando yace masa shi babana Alhaji Gambo shi ya kira waɗannan barayin suka karbe mishi shanu anan kuje shine suka je suka kamo babana suka zo suka daure shi su Shaibu da suka daure shi
waye ne shi Shaibu
shi dan banga ne dan bijilantin ne shine shugaban su a bijilantin din
na Taraba ko na wani
nan wani kauye ne ana ce mishi Garbabi to da suka daure shi suka tuhume shi da wannan magana ce wallahi shi bai taba sanin haka ba suka yi iya yadda za su yi da shi sai bai san haka ba
kuma baya wato wannan Alhaji na Gandun nan watakila lokacin da suke tafiya da shi mahaifinka da wannan abu ya faru na kore shanu watakila ya kulla wani abu a ransa kenan yana jin haushi yana zargin shi mahaifinka a lokacin ma ba mamaki shine yasa aka kore masa shanu amma duk da an dawo masa da shanun daga baya ko
a yadda aka ba mu labari an dawo musu da shanun shi don shi ma ya je ya karbo shanun da kanshi shi Alai na Gando to bayan sun je can ya hada kai da su Shaibu yan bangan da suka kama shi suka tuhume shi da wannan magana ce shi bai san wannan magana ba
amma shi Alhaji na Gando ya san Taraba ne sosai ko kuma kawai kama hanya suke
shi a shi yana da yan uwa a can ne shi baban mu dai shi Alai Gambo shine bai san kowa a Taraba ba
tumisa ya amince ya dauki shanu sai
dai amince waye da shi Alhaji na Gando saboda ya ga amana da take tsakanin su sadda suke zanne rin da ta birnin Gwari to shine da yace bai san wannan magana ba shine sai suka ce to shikenan sai suka je suka kamo dan dan shi Bature sai suka taimi shi to a yau ko dai ka amince da wannan ko za mu je daji mu kashe ku kai da dan danka inji shi Shaibu
wato su na so a ce da maganar na ce 'yan sanda aka je wajensu aka kai kara daga nan watakila a tafi kotu shin su ma 'yan banga wata hukuma ce da ake kai kara wajensu kenan
to gaskiya ni dai ban san haka ba ni ma abinda na sani 'yan banga in sun kama za su kai wa 'yan sanda to sai ba su kai wa 'yan sanda ba sai suka yi hukunci da kansu da kansu to shine sai suka ce to za su kashe su idan bai amince da wannan
bukatar shi su a karkashin wuce doka wai ba su izini su kashe mutum
to mu ma dai ba mu san dokar da ta ba su dama su kashe mutum ba to a haka sai ya tabbatar da komai zai iya faruwa saboda ya riga ya tsorata shi baban namu to sai ya ce shi yana bukata undon wannan ne shi su kashe shi amma su saki Bature saboda ga marayu can a gida dama yana da yara sore sun ban mishi marayu magidanci biyu suka riso a hannun shi sun ban mashi marayu ce to yanzu idan kuka kashe mu duka marayun nan wa zan ban ba su shine suka ce su wannan ba damuwansu ba ne wace to ku kashe ni ku babbato ya koma suka ce a gaba dai za mu hada ku mu kashe ku shine sai ya ce to tun da ba za ku bar Bature ba yanzu ya kuke so suka ce sai ya amince da abin da suke bukata na cewa waɗannan shanun shi yasa shi ya kira barayi suka kore su idan kuma ya amince ya biya Alai na Gando shanun shi ya ce ganin haka ya ceci rayuwan shi da rayuwan ɗanɗan shi Bature ya ce ya yadda zai ba da shanu 30 suka ce to shanu 35 ne za ka ba da ya ce ya yadda shine ya je ya ba su shanu 35
a lokacin ina shi Alhaji na Gando
shi yana nan tare da shi yana nan tare da shi duk aka yi tare da shi duk aka yi shine aka je ya ba su sai suka kai shi suka dauke suka ce to za mu kai ka kotu gaban alkali idan baka faɗi wannan magana ba gaban alkali ta rubuta ba to mu muka kai ka mu za mu koma da kai kuma daji mu kashe ka yace tunda ya riga ya amince shikenan shine aka kai shi gaban wani alkali ya amince da wannan alkali din yayi rubuce-rubuce amma alkali bai zo ba bai turo wakilin shi ba haka su wannan ɗan bangan su Shaibu su suka zo suka shiga cikin canun su suka ware nagge 35 suka ba Laina Gandu sannan kuma yana tare da wasu kuɗi 550 haka wannan shi Shaibun ya karbe su su ɗan vigilantin suka karbe su kuma bayan sun zo kuma cikin canun shi din kafin ya dawo yana can tsare sun ebi shanu da mota sun kai kasuwa sun sayar su ɗan vigilantin
ashin kace sun je wata kotu ma'ana su ma suna so su sa abun kamar ya zama akwai bakin gwamnati ko akwai bakin hukuma da doka ta mince da
ita yawa abinda kokarin da suka yi kenan ita kuma kotu ba shari'a ta yi ba an je an ba ta labari wanda aka kai ya ansa cewa eh haka ne saboda bai kotun bata san abinda suka kulla can ba to a haka suka zo babu alkali babu wakilin alkali babu kowa suka zo su ɗan vigilantin suka shiga shanu Alhaji ɗan banga suka shiga cikin shanu Alhaji suka ware shanu 35 suka ba Laina Gandu bayan shi Alhaji namu yana kokarin guduwa da sauran shanun shi da iyalansa shine sai kanin Alhaji Na Gandu ana ce mishi Sule sai ya je ya kama ya shi Alhaji Gambo ya yi mata fyaɗe
kai mako mai zuwa zamu cigaba da kawo muku wannan korafi tare kuma da neman duk mutanen da ake ambaci sunayen su domin su ma a ba su dama su faɗi nasu bangaren yanzu amadadin Nasiru Adam Ali Kaya Mr. Fila Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga Awwal Garba da shehin jaridun Kamaru
zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Afri Media amma ta hoto mana cewar hamshakin attajirin na kasashen nahiyar Afirka renon Faransa Alhaji Baba Ahmad Dan Fullo da tawagarsa sun sauka a birnin Dakar fada gwamnatin kasar Senegal da jirgin saman sa na musamman domin taya shugaban kasar Macky Sall murnan rantsuwar wani wa'adi na biyu anda gautaccen dan kasuwar na nahiyar Afirka Baba Ahmad Dan Fullo ya gana da manyan shugabannin kasashen cikin su har da Muhammadu Buhari na kasar tarayyar Najeriya da Muhammadu Yusufu na kasar Jamhuriyar Nijar da kuma sauran su anda suka tattauna domin bukatar su na amshakin dan kasuwar bai sanya hannu jarin sa a bangarori daban-daban na kasashen su sai kuma jaridar Guardian Post ita kuma cewa ta yi bankin biyar na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya ya yaba wa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru wajen hoɓɓasa take yi na farfado da tattalin arzikin ta musamman ma a cikin yan shekarun nan jaridar La Financière kuma ta yi tsokaci ne kan yadda manoma na kasar Jamhuriyar Kamaru hasaba na 10,000 suke samun cikas kan gudanar da harkokin su tsakanin su da hukumar noma na kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar FVA anda ita ma tace ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Betty Asomo yayi fatali da rahoton kungiyar kwato haƙƙin bil'adama ta duniya wanda ta fitar cewar dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna musgunawa bil'adama a bangaren ɗan awaren kasar masu amfani da harshen Ingilishi yace wannan labarin bai da kanshin gaskiya ballantana makama sai kuma jaridar Le Jour ita ma ta rawaito mana cewar ma'aikatan da suke gudanar da ayyukan su a filin wasan da ake ginawa na motsa jiki Olambe sun shiga wani yajin aiki na hasi baba ya gani kasancewar rashin biyan su kudaden albashin su da aka yi hannun tsawon waɗansu watanni jaridar Cameroon Tribune kuma ta hango mana cewar mazauna a kasar Jamhuriyar Kamaru sama da 56,000 ne a yanzu haka ba sa amfani da katin zamantowa dan kasar ta Jamhuriyar Kamaru, inji hukumar tantance al'umma na kasar ta fitar da rahoton ga manema labarai. Sai kuma jaridan Litation ita kuma zargin shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru tayi, anda tace Mr. Biya yana neman dawama ne kawai akan kujerar mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru, kasancewar ya kwashe sama da shekaru 36 yana mulkar kasar, amma har yanzu bai da aniyar barin kujeras. Zamu kammala shahin jaridun namu ne da jaridan Liswar, anda ta hango mana cewar manyan ma'aikatan bangaren sifiri na kasar Jamhuriyar Kamaru sun yi wani gangami na ganin cewa za su yi yaki da dakile ta'addanci akan manyan hanyoyin kasar ta Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Ta gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adamu Harifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Matsalar tsaro da muka fuskanta a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma idan muka waiwaya baya, za mu fahimci cewa ba waɗanda suka jefa mu cikin wannan rudani da hayaniya, illa waɗanda suka mulki ƙasar nan musamman ƴan arewa a baya. Ai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba Najeriya nan kashi uku, ya ba kowa arzikinsa. Mu arewa Allah ya ba mu mulki, kudu maso yamma Allah ya ba su karatu, sannan kudu maso gabas da kudu maso kudu Allah ya ba su kuɗi da kasuwanci. Allah ya ba mu mulki, shugabanninmu na arewa na da suka kasa yin adalci suka shiga tarawa kautin dukiya ba su yi wa arewa yake ba. Yanzu gashi an hayayyafa da matasa, amma kuɗi yana hannun kalilan, asirar su ne matalauta. Su wani matashin da aka ga bai da kuɗi, in zaɓe ya zaɓe su 10,000 a bashi, bayan zaɓe a kai su jeji a bashi bindiga ya dawo ya ƙona garin su. Wannan ita ce arewa. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka azurta mu da shugabanni masu adalci. Amin summa amin. Baffa Adama Harifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Amurka, mai magana Alhaji Musa Amurka Kudu da Najeriya. Ina son aika ra'ayi na akan abin da ke faruwa a gabar sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai wata tsararra da take tana zage shugaban kasa, ya ce ya gafara, ya ce ne ya ce ne shugaban kasa da zai zo gabar da ya ce ba ko shugaba yi ba, a yana tono jami'an tsaro yana da cikin kutansa. Ki kuma wannan abin ba dan kwali ba ne jago a yakin ki ce tsararra ce. Domin ka bane yana maki ba, an tono ki ne yan adawa ne waɗanda sun ka tsinci ne waɗanda yan ta'adda suna nan, kuma Allah zai tona asiri su, kuma Allah zai kuma ta su shugaban kasa na kokari da cikin karanta ya kan nashi mun gani. Domin ka ina so wannan al'amari Allah zai tona asiri su, kuma ta su kai ba dai won bawon, kuma Allah ta ya ta su kuma ta su wannan abin kai hadin guya ne don haka shugaban kasa ya kasa. Assalamu alaikum.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya, amma fa a takeice.
Ga dukkan alamu, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya dauki hanyar samun nasarar wa'adi na biyar, yayin da sakamakon zabe na farko da aka fara fitarwa a yau Laraba ke nuni da cewa jam'iyyarsa ta Likud Party, wacce ta hada kawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiya, su ne za su hada gwamnatin ta hadaka. Yayin da kammala kidaya ka wato kashi 97 cikin 100 na kudin da aka hada, jam'iyyar ta Likud na kunnan doki da jam'iyyar Blue and White Party, wacce tsohon shugaban sojin kasar Benny Gantz ke jagoranta. Babban Attorney General din Amurka William Barr ya ki amincewa ya yi takamaiman bayani a gaban ƴan majalisar dokokin kasar dangane da rahoton binciken da Robert Mueller ya yi kan Rasha, amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da tacaccen rahoton. Yayin da a karon farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin Amurka a jiya Talata, tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya.
To masu sauraron mu, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa godiyarmu ga dukkanin masu sauraron mu a wannan shirin, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Muna kuma miƙa godiyarmu ga shi injiniyan mu na wannan lokacin, Dara Smith, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu, da musamman shi Mahmud Dalo da ya karanta mana labaran duniya. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode.